أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشد قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقري حدود صلاة دلع wanda tai daidai wannan rana ta yi daidai da 16 ga watan 8 a shekara ta 2010 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani wanda muke a cikin wannan wata na ramadan mai albarka Allah ya mana muwafaka ya ba mu fahimtar littafin sa ya ba mu ikon aiki da shi tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko yana neman fassarar aya ne يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تو wannan ai zamu zo insha Allah a cikin tafsiri amma dai ayar tana magana ne akan wadanda suke taskance dukiya ba sa bada haƙin Allah wato wanda ba sa bada zakka ranar alkiyama za a mayar da wannan dukiya ta su a narka zinare da azurfa in kuma takarda ce in takardar kuɗi ce tana da kima sai a narkata ta koma kimarta na zinare da azurfa sannan sai a yi wa mutum lalas wanda baya bada zakka sai a yi masa lalas wato a sanya a kona fatarsa da shi wato kamar yanda ake yin lalas wato a kona karfe sannan a sawa mutum a ciwo idan yana da ciwo yanda yake wato zafin wutar zai kashe wajen to haka ranar alkiyama wanda dukiyar ita za a mayar wato narkakken zinare da azurfa sannan sai a yi lalas a wato a goshin mutum da kuma gefen jikinsa da kuma bayansa za a kona ranar alkiyama ana cewa wannan shine abin da kuka taskance makawukan ku na dukiya wato mutum ya rike ya kibiya ya ki bayar da haƙin Allah to zai dandana wannan abin da ya rike din maimakon ya ga kanci maimakon ya amfane shi wannan zai zama to shine sanadiyar azabar sa Allah ya kiyashe mu nabi kuma yace wani kira tambaya ta biyu shine wani kira za a yi wa waɗansu ƴan kasuwa waɗanda ba sa tausaya wa al'umma masu ƙarawa kaya farashi a wannan wata wato wannan wata wata ne na rahama kuma duk wanda yake son Allah ya ji kansa shi ma ya ji kan bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama kuji tausayin kuji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah ya da yake saman al'arshi sai shi ma ya ji tausayin sai ya ji kanku ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so ne Allah ya muku gafara hakika muna so Allah madaukakin sarki ya mana gafara to in kana so ka samu gafara Allah shine sai ka tausaya ma bayin Allah sai Allah kai ma ya tausaya maka duk ƙarfinka ƙararre ne duk dukiyarka iyakantacciya ce kana nema daga Allah dan kan ka nema daga Allah ka tausaya ma bayin Allah yin wannan dabi'a ce wato ta yahudanci wato kai amfani da bukatar mutane domin ka tsawwala musu yayin da ka tsawwala musu lokacin da zaka zo kana cikin bukata kai ma sai Allah ya tsawwala maka amma in ka saukaka sai Allah madaukakin sarki ya saukaka maka a lokacin da kake bukatar sauki din daga gare shi wannan tarbiyar musulunci ya kamata a ce ta sanya mu a garuruwan mu lokacin azumi akasi ake samu a lokacin ne za a samu karya farashi za a samu a karya farashi saboda bukata ta taso kuma bukatan nan bukata ce wanda yake ake ta taso saboda addinin Allah bukatar ta taso azumi ne da ya kawo wannan bukatuwar azumi ne ya sa mutane suke da bukatar abinci to kuma azumin nan ibada ce bautar Allah ake yi saboda Allah ake wannan bukatar dan haka mutum ya nemi ya nemi ya sauƙaƙa ma bayin Allah wanda domin bautar Allah ne ya zamanto sun buƙatu ya zuwa ga abin da yake wajenka sannan kuma kowace mu rinƙa tunani cewa ba yawan dukiya ba ne shi ne yake sanya ƙari a cikin dukiya albarka ita ce albarkar da ke cikin dukiya ita ce take sanya ƙari a cikin dukiya nawa ne mutum ya samu dukiya mai yawa amma wannan dukiyar ta zamanto ita ce sanadiyar halakarsa ita ce sanadiyar kawo masa cuta ita ce sanadiyar kawo masa bakin ciki da rigingimu da tashin hankali amma wani kuma sai ya samu dukiya kankani ta zamanto ita ce sanadiyar samun kwanciyar hankalinsa sanadiyar hutunsa saboda haka albarka ya kamata a nema ita albarka kuma Allah ne kadai yake bayar da ita kuma hanyar samun ta shine a neme ta wajen Allah ta hanyar jin kan bayin Allah. To wannan yayi wai shawara ce, don haka naji shawarar amma ba sai na karanta ta ba anan, inda ba ta da alaka da wannan karatun, tana da alaka da ni ne a wato shakhsiyan ni personal. Yace jiya an yi magana akan amana, yace shi dai yaron gida ne, yace akan bani amana ina kokarin rikewa, amma idan nace a bani wani abu daga cikin amanar ba a bani, sannan inda zan yi munafunci ba za a gane ba saboda an yadda da ni. To dan Allah ayi nasiha akan irin wannan mutanen. Adalci shine wanda zaka bawa amana sai ka taimaka masa da ihsani domin ya kauda kai daga dukiyarka. Wato Allah ya kara maka amana, kuma Allah ya kara maka riko da amana da tsoron Allah. Wannan shine ainihin abin da ake nema a cikin amana. Shi yasa aka ce su amintattu, su amini, wanda aka bashi amana amintacce ne. Idan da wani abu zai bata ba za a ce ya lamuni ba. Wal umana ufil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadmanuna, ba za a ce salamin ce wani abu da ya salwanta a hannunsu ba, saboda an amince musu, saboda an wakilta su da abinda Allah ya sanya a zuciyarsu na ganin girman Allah kan cewa ba za su ce amana ba. A mutum ya kamata koyaushe yayin da yake bayar da amana ya rinka tunawa cewa fa yana yi ne don saboda Allah, kuma abin da zai tsirar da shi ne a wajen Allah shine wato ita ce a wannan rukun amana da kiyaye ta da zai, ita ce buraƙarsa ta tsallake siradi, domin rukun amana shine babban abin da yake sanya a tsallake siradi, kamar yanda rashin rukun amana shine babban abin da yake sanya azami daga kan siradi. Saboda haka wannan ya kai wanda aka baka amana ya zamanto shine abin da zaka lizimta a cikin zuciyarka. Kada ma ka rinka hangen cewa ihsanin da mai baka amanar ya maka ihsani, kada ka rinka hangen wannan, sai ya zamanto kan cewa yayi maka ihsanin, bai maka ihsanin ba, duk ɗaya ne saboda kai ba ihsanin sa kake duba ba, Allah kake duba. Kuma hakika akan wannan abin da kai Allah madaukakin sarki zai baka ladan tun a nan duniya, ya daga cikin babban ladan da zaka kan cewa dukkan wanda yake ya zamanto mai amana ne, to Allah madaukakin sarki zai yada shi a cikin mutane akan cewa wani amintacce ne. Kuma akwai mutane waɗanda suke dama irinsu suke nema, saboda haka sai kaga Allah madaukakin sarki ya buɗa maka hanyoyi ba za ka taɓa tozarta ba a cikin rayuwarka. Amma su kuma mutane waɗanda yake suke da aminai, ya kamata su rinka wato duban irin ƙimar abin da ke cikin amana. Ƙimar amana ita ce take sanya dukiyar tasu take zamantowa killatatta, wanda idan da kamar a ce waɗanda suka amince ma basu rike amanan nan ba, da sai da dukiyar tasu ta salwanta. Don haka yake da kyau ya zamanto kan cewar waɗanda suke da amana sun rike su hannu biyu, kuma ya daga cikin abin da za su yi na rike su hannu biyu din ya zamanto kan cewa bayan sun ba su haƙƙinsu su yi musu ihsani, bayan sun ba su haƙƙinsu su yi musu ƙari, tunda wannan yana daga cikin abin da zai daɗa ƙara wato kyautatawa, abinda wanda zai daɗa ƙara kyautata alaƙa da ke tsakaninsu, da ƙarin soyayya tsakaninsu, don mutum zai rinƙa ganin kan cewar shi wanda yake riko da amanar, wato wanda ya bashi amanar shi kansa yana ƙimanta abin da yake yi, bai ɗauke shi ya zamanto wawa wanda bai san ciwon kansa ba, wanda bai san daɗin kuɗi ba, a'a ya san cewar wato hakika ya ƙimanta abin da yake yi din. Wannan ya daga cikin wato sanin ya kamata na rayuwar ɗan adam, wanda yake kuma addininmu ya yi mana irin wannan tarbiyya din. Addininmu addini ne wanda ya bamu hankali da basira wadda take za ta kyautata rayuwarmu ta duniya da rayuwarmu ta lahira baki ɗaya. Don haka yana da kyau mutum ya zamanto cewar wato waɗanda suke riƙe masa kaya da amana ya zamanto kan cewa suna kyautata musu. Mu duba mu ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin musulunci da ya je tijara tare da Khadija, ta ga irin amanarsa da kuma irin ribar da aka samu ta yi ƙiraba da shi ne kan cewa abin da aka samu na riba ga kasan da za ta bashi sai ta ƙara masa akan abin da yake na haƙƙinsa saboda ta ji daɗi irin yadda aka ambata irin yadda ta gani na amanarsa da yanda kuma irin ribar da aka samu wanda da sabanin abin da take samu wanda ba wani abu ne ya kawo wannan ba illa amana to idan ka zamanto cewa kaga mutun ya rike maka amana to kai kanka ka kyautata daga ta fuskarka sai mu'amalar ku tai alkhairi mu'amalar ku sai ya zamanto kan cewa ta dore amma shi mai amana kada ya rinka kallon wannan ihsani dan kada rashin ihsanin ya sanya ka tozarta amana rashin ihsani ba haƙi ne ba dalili bane na ka tozarta amana wani yana ganin kan cewar wato ba a bashi ba a yi masa abin da ya dace saboda haka tunda in ma yayi cutar ba za a gane ba bari yayi cutar to shikenan ya zama to alkha'in daga zarar yayi wannan ya rushe wannan sifa ta amana kuma ya rusa kansa amana ana yin ta ne saboda Allah saboda Allah madaukakin sarki ake yin amana la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum idan ka ha'inci amana ka ha'inci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala yace kada ku ha'inci Allah da manzansa kuna ha'intar amanarku ha'intar amana shine ha'intar Allah da manzon Allah Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu rukun amana sannan wannan yace me hukuncin zakka na bashi da mutun ke bi misali mutun ne yayi kwangila yana jiran a biya shi ba a riga an biya shi har lokacin fitar da zakka yayi wato mutumin da yake bin bashi idan aka biya shi idan aka biya shi kudin da yake bin bashi to malamai sun yi sabani a mazhabar Imam Malik kuma wanda yake wannan shine a mafi inganci insha Allah shine zai jira sai wannan kudin sun yi shekara daya a hannunsa tunda yayin da yake bin bashi kudin ba su shigo cikin hannunsa ba bai riga ya samu wadatar ba kai ne kana tsammanin check ɗinka zai fito na miliyan 10 yanzu ka dauki kanka kan cewa kai mamallakin miliyan 10 ne yanzu duk rigimar da kaje kai akan na miliyan 10 kai wauta saboda kuɗin ba su riga sun shigo hannunka ba amma idan suka shigo hannunka miliyan 10 to yanzu ka zama to mai kuɗi mai miliyan 10 a hannu to ba za ka zamanto kan cewa daga zarar ka samu miliyan 10 nan ka ji dadin kuɗin ba yanda zakka za ta hau kanka tunda zakka sai ka wadata a cikin ka samu wadatar da ka shekara a cikin wannan wadatar kuɗi wanda ka ajiye su baka da buƙatar su har suka shekara daya a wajenka ka samu nisab kuma ka samu hawalanul haul suka shekara a wajenka saboda haka sai kai istiqbalin shekara idan aka baka kuɗinka sai ka jira shekara ta zo to an yi mun wannan tambayar kwanakin baya wani dan uwa wanda yake cikin irin wannan harka yake cewa to in ai yawanci idan mutum kudin wannan yazo ba zai ajiye su ba yawanci zai sake shigar da su cikin wata harkar kwangilan ne ya sake bin wani bashi sai ya zamanto kan cewa kamar tamkar wato kudin ba zamanto kan cewa sun zauna a hannunsu ba wanda nace masa na dan yi tawakkufi nace zan yi bincike akai kuma har yanzu ban samu na bincika akai din ba insha Allahu la'alla in Allah ya kai mu gobe zan yi bayani akan wannan na halin irin waɗannan wanda zai zamanto kan cewa kuɗin ba sa idan ma kuɗin sun shigo za a sa su a cikin wata harkar kasuwancin ne yanda zai zamanto kan cewar wato kuɗin ba su zamanto suna nan a ajiye ba yanda har za a ce sun shekara ɗaya da zakka za ta hau kansu to irin waɗannan su ma yana buƙatar wato ƙarin bincike da kuma ganin fatoyin malamai na wannan zamani wanda Allah ya kai mu gobe insha Allahu zan ba da amsa akan wannan amma dan game da in wanda halinsa kawai yana jiran bashi ne a biya shi aka biya shi to sai ya zauna yayi istiqbalin shekara ya jira wato shekara ta kewayo in ta cika shekara sannan sai ya bayar idan kuma ya sanya wato wani wata ne wanda yake fitar da dukiyarsa wanda yake haka yafi dacewa mutumin da ya zamanto kan cewa yana da wadatar fitar da zakka da duk shekara zai rinka fitar da zakka ya ware wata a cikin shekara alal misali watan azumi to saboda haka daga zarar watan azumi ya zo koda kudin yayin da aka bashi wannan kudin ba su riga sun yi shekara ba sai ya tattara gabaki daya kudin nasa ya fitar musu da zakka domin yayin da wannan kudin za su shiga cikin shekara ya riga ya kaddamar da zakkar su kuma ya halatta a kaddamar da zakka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karbi zakkar shekara biyu da ba su zo ba daga hannun baffansa Abbas ya halatta a kaddamar da zakka musamman in ya zamanto saboda maslahar saukin lissafin fitar da zakkar ne sannan wani yace mutum ne ya sayi hannun jari ta hanyar amsan bashi shin zai fitar musu da zakka duk da cewa bashi ne ya karba a idan kimar tasu ya zamanto kan cewar ta hauka ta fi wato in aka cire bashin zai zamanto abinda yayi rara daga kimar hannun jarin ya kai nisabi kuma ya kai shekara to zai fitar musu da zakka domin zakar wanda ya zamanto akwai bashi a kansa shine in ya duba dukiyarsa sai ya zabtare bashin da yake kansa in ya zabtare bashin da yake kansa abinda ya zamanto rara in ya kai nisabi sai ya fitar masa da zakka wannan yace shin akwai wata addu'a da ake yin yayin shiga sabon gida to babu wata addu'a da aka ce yayin shiga sabon gida illa addu'a na umumat wato abubuwa wanda suka zo daban-daban kamar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sauka a wani masauki ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yarhal wanda ya sauka a masauki sai ya karanta wannan addu'ar ina neman tsari da kalmomin Allah waɗanda suke cikakku daga sharrin abin da ya halitta babu abin da zai cuce shi a wannan wato masauki nasa har sai ya tashi to wannan zai iya zamantowa a abinda za a yi yana daga cikin addu'ar da za a yi da kuma irin hadisan da suka zo cewar gidan da ake karanta suratul baqara da ali imran shaitanu ba sa shiga ciki duk waɗannan suna daga cikin munasaba da ba wai dan shiga gidan ba a rinka karatun alqur'ani din a cikin gidan wanda yake yanzu koda kaset ake sawa na alqur'ani a cikin gidaje insha Allah zai wadatar ga wannan bukata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كو وأندكوك إيماني خذوا حذركم كو زمنتو تشكين شري دمرا فانفروا ثبات sayku fitayaki kungiya aw infiru jami'a ko kuma ku fitayaki gabaki dayan ku wa inna minkum laman la yubti'anna kuma daga cikin ku akwai wanda wallahi yana nokewa gabarin fita jihadi fa in asabatkum musiba idan wata musiba ta same ku shine wato aka karkashe wasu daga cikin ku ko kuma aka wato aka sanya ku kuka yi asara a cikin yaki ba ku samu nasara ba qala qad an'ama Allahu alayya sai yace ai Allah ya so ni id lam akun ma'ahum shahida yayin da ban kasance na halarci wajen wannan yaki tare da su ba wala in asabakum fadlun min Allah idan kuma wata falala ta same ku daga Allah shine wato kuka samu ganima kuka samu nasara akan abokan gaba la yaqulanna wallahi zaka ji yana cewa ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda kai ka ce babu wata soyayya komai kankantarta da ta kasance tsakaninku da shi sai ka ji yana cewa ya laitani kuntu ma'ahum ya kaicona ina ma na kasance tare da su fa afuza fawzan azima in samu rabo wanda yake mai girma wannan umarni ne daga Allah ta'ala yake umartar mu'minai da su kasance cikin shiri dangane da abokansu, abokan adawarsu kafirai, wato su kasance cikin shiri da damara. Al-hidr, al-hadar shine wato zamantowa cikin shiri da tanadi na wato ko ta kwana ko ta baci tsakaninka da abokan abokin gabanka ba zai same ka a cikin rafkana ba. Wannan umarni ne Allah madaukakin sarki yake ma mu'minai da kada su zamanto haka sun zauna sasakai haka. Dole ne su zauna cikin shiri, cikin tanadi. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka umartar sahabbansa da su rinka koyan abubuwan da zai sanya su su zamanto cikin shiri. Yace ala innal quwwata ar-rami, da yazo ya ga sahabbai suna wato koyan harbi, yace karfin da Allah yace ku yi tanadin karfi ga abokan gaba shine harbi. Wannan ayar ita ce ta nuna wajibcin musulmi su zamanto kan cewar sun yi tanadin, wato sun yi tanadin koyan yaki, sun yi tanadin kayan yaki, sun yi tanadin karfin iya yaki, kuma sun yi tanadin sanin halin da abokan gaban su suke ciki. Idan abokan gaban suna da yawa, su san ko su san alakar da ke tsakanin abokan gaban, duk wani abu da yake faruwa na kawance da sabani tsakanin waɗannan abokan gaban da waɗancan abokan gaban ya zamanto suna sani. Sannan kuma su san hanyoyi da dabaru da za su bi wajen watsa, wajen rusa wato tanadin da abokan gaba suke musu, wanda wannan shine yake wajabta musulmi su koyi ilimin yaki, musulmi su koyi ilimin sana'a, musulmi su koyi ilimin sassaka kayan yaki, wanda wajibi ne musulmi su zamanto a cikin haka. Kuma wannan umarnin yanzu abin mamaki shine wato kafirai suka dauka. Yanzu kasar Isra'ila duk wani saurayi in ya kai dan shi, duk wani saurayi in ya gama jami'a sai ya abin nan sai yayi hidimar yaki ta shekara biyu. Soja zai je ya shiga, dole sai yayi wannan shekara biyu ta soja din. Duk dan Isra'ila mayaki ne, duk dan Isra'ila taban bandar Balarabe, akwai Larabawa ƴan Isra'ila, akwai Kirista a cikin su, akwai musulmi wanda yake ƴan kasar Isra'ila ne, to banda su a cikin wannan. Amma hatta ƴan Druze, kun san akwai wata waɗanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci, Druze ba sa sallah amma suna cewa su musulmi ne, da ƴan Baha'i, da ƴan Baha'iya Isra'ila, duk sojoji, duk Isra'ila sun yadda su kasance a cikin sojan su. Ƴan kasar Isra'ila masu wannan aqidar ta Baha'i da hakikar Druze suna daga cikin waɗanda ake wajabta musu shiga cikin sojan Isra'ila, amma banda Larabawa. Dukkan wani ko mace ko namiji sai yayi wannan shekara biyu ta yakin, ya zamanto a cikin rundunar soja. Saboda me? Saboda zamanto cikin tanadi din. Amma wa yanzu musulmi mun watsar da wannan, ko musamman yayin da Allah ya ce famfiru subatin, ku fita kuna kungiya kungiya, wato ya zamanto kan cewa a samu waɗansu ne suke fitar, ba kowa ne yake fita ba. Awin firu jami'a, ko kuma ku fita gabaki ɗayanku, wato idan maslaha ta hukunta cewa waɗansu ne za su fita, su fita. Idan maslaha ta hukunta cewa kowa da kowa ne zai fita a je a yaƙi, to a fita gabaki ɗaya. Wanda ya nuna cewar kenan shiri domin yaƙi a kan kowa ne, tunda ta yaya za a ce kowa ya fita idan ya zamanto cewa waɗansu ba su da shiri. Tunda an yi aka yi umarnin cewa in ya kama a fita gabaki ɗaya, a fita gabaki ɗaya, wannan ya lallaita cewa ya zamanto lallai kowa ya zamanto yana cikin shirin yaki. Saboda haka wajibi ne a kanmu musulmi mu zamanto muna da tanadin, muna da wato shiri na yanda zamu, na yanda alal aƙalla zamu kare kanmu. Dan yanzu wani lokaci, kamar yanda Malam Jafar Allah ya ji kansa yake cewa, yanzu wani lokaci ma sai kaga musulmi yanzu wato koyan yanda zaka gudu ne ma ake nema a yi, ba kuma yanda wai zaka kare kanka ba, yanda zaka gudu ka kasa gudu din ma. Dan yanzu in yaki ya zo da yawa, gudun ma ba za a iya ba, saboda an yi nauyi tafiya daga nan zuwa wancan round din, sai ga mutum ya ta haki. Saboda me? An zauna cikin ni'ima mala, cikin air condition, cikin jin daɗi, babu motsa jiki. Saboda haka gudu din ma idan abokan gaba suka far mana, sai ga gudun ma ya gagara. To ballantana kuma gashi Allah cewa yake yi mu zamanto cikin shiri na yaƙi da abokan gaba, ba wai shirin kare kanmu ba kawai, shirin kai hujumi, shirin kai hari ga abokan gaba, domin haka ne zai sa ya zama to kanta mun tsira da addininmu ya tsira, domin ba za su kyale mu ba akan addininmu. Matsawar suna ganin kan cewar ba mu da wani katabus, ba mu da ƙarfi, ba mu da ikon, wato ba mu da ikon an taba mu ya zama to kanta mu nuna musu san cewa an taba, wato an taba jarumai. To wannan umarni ne da Allah madaukakin sarki, sannan Allah madaukakin sarki ya bada ya nuna mana halin waɗansu daga cikinmu, ya ce wa inna minkum, daga cikinku ya ku musulmi, laman la yubatti anna, akwai wallahi wanda yake nokewa, baya son fita yaƙi saboda ragwanci, rago ne, saboda tsoro baya son fita yaƙi, yana nokewa, kuma nokewarsa tana sanya waɗansu su ma su noke su ƙi fita, su ce a'a to ai ga wani ma, ga wani ma bai je ba, ga wani ma baya so, ai ga malam wani ma, wataƙila ma da ilimi amma kuma ga rauni. Wannan sai ya zamanto cewar raunin nasa da rashin fitarsa ya sanya waɗansu su ma sun yi kasala sun ƙi fita. Ya ce Allah ta'ala ya ce akwai waɗanda suke da irin wannan, kuma bayan wannan ma har sai ka ga wato raunin imani ya same su. Fa in asabatkum musiba, idan musiba ta same ku, musiba shine ya zamanto abin ƙi ya zo ya same ku a wajen yaƙi, domin wani ya daga cikin sunnar Allah, sunnar Allah, Allah yana jarabar bayinsa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, yana jarabar su. Wa nablukum bisharri wal khairi fitna, Allah yake muna jarabar ku da sharri da alkhairi, domin ta zamanto jarabawa a gare ku, jarabawar Allah za ta zo. To idan musiba ta zo ta jarabawa, shine sharri, kafirai ya zamanto kancewa sun samu nasara, ya zamanto kancewa an samu waɗansu sun yi mutuwar shahada, an samu waɗansu an jijji musu rauni a wajen yaƙi. Qala qad an'ama Allahu alayya, sai ka je yana cewa ai Allah ya yi ni'ima a gare ni, Allah ya so ni, id lam akun ma'ahum shahida, yayin da ban kasance na halarci wannan wajen yaƙin tare da su ba, da yanzu ni ma na je da shi, da wataƙila ni ma yanzu babu ni. Wato har saboda raunin imani ya manta da cewar wanda ya yi shahada wannan fa shi ne ya fi masa. Wala in muttum aw qutiltum la ila Allahi, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun min Allahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un, da kun mutu ko kuma aka kashe ku a tafarkin Allah, da gafara daga wajen Ubangijinku, da kuma rahama daga wajen Allah, khairum mimma yajma'un, yafi abin da suke tattarawa, yafi abin da suke tattarawa. Har ya manta da duk waɗannan ayoyin, saboda me? Saboda rauni, saboda raunin imani. Raunin imani shi ne yake sanya wannan, raunin imani yana zuwa ne saboda raunin aikata ayyukan alkhairi. Idan baka aikata ayyukan alkhairi sai imaninka ya rauni, baka kiyaye sallah, baka kiyaye amana, baka kiyaye iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala, kana cutar kanka da sabo, wannan zai sanya maka rauni a cikin imani. Rauni a cikin imanin nan shi ne yake sa irin wannan halin. Kaga mutum ya zamanto yana magana ko kuma yana mu'amala irin mu'amalan munafikai, domin waɗannan waɗanda suke nokewa ɗin nan, malamai sun yi sabani, waɗansu sun ce munafikai ne, amma hazikan masu tafsiri suna, malaman tafsiri, manyan malamai na masu tafsiri suka ce a'a waɗannan ba munafikai bane, waɗannan ba munafikai bane, muminai ne, raunin imani ne ya sanya su suke magana da mu'amala irin mu'amalan munafikai. Tunda Allah ta'ala ya ce wa inna minkum, daga cikinku mu ku muminai, laman la yubatti anna, akwai wanda yake nokewa. Fa in asabatkum musiba, idan musiba ta same shi, sai idan musiba ta same ku, sai ya rinka cewa ina ma da na, sai ya rinka cewa ai alhamdulillahi, Allah ya so ni, Allah ya yi ni'ima a kaina da ban je wajen wannan yakin tare da su ba. Wala in asabakum fadlun min Allah, idan kuma akasi ne yazo, falala ta zo muku daga Allah, shine nasara, domin nasara da mahdhun falala ne daga Allah, shine yake bada taimakon, ba ƙarfinku ne yake baku ba, ba dabarar ku bace, ba iyawarku bace, falala ce daga Allah. To yayin da ya ga wannan alkhairin ya zo, an dawo daga yaƙi, an kubuta, ga ganima an samu, ga lada mai yawa an samu, sai ya rinka cewa ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima, ina ma ina tare da su, ni ma in samu rabo, rabo mai girma, in samu ganima, in samu yabo, in samu lada, lada na jihadi mai girma. Kai ka ce yayin da yake faɗan wannan maganar, ka an lamta kun bainakum wa bainahum mawadda, sai ka ce babu wata soyayya tsakaninku, sai ka ce ba shine muminin nan da aka ce almu'minuna almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, mumini wajen alakarsa da mumini kamar gini ne, sashin sa yana ƙarfafa sashi, kaga ai wannan soyayyar ta imani bai kamata a ce ta sanya shi yana ganin cewa sai lokacin dadi ne kawai zai burin ya kasance tare da ku, amma lokacin daci ya rinka ganin kan cewa gara yana gode ma Allah da bai kasance tare da ku ba, tunda ƴan uwantaka ta gaskiya da soyayya ta gaskiya tana hukunta ya zamanto kana tare da masoyinka ko a halin dadi ko a halin daci. To a cikin wannan akwai wa'azi da Allah madaukakin sarki yace ka anlamtakum bainakum wa bainahum mawadda, kai ka ce babu soyayya tsakaninku. Wannan yafi bisa ai musu rarauka da a sifanta su da miyagun sifofi na munafunci da raunin imani. Sai Allah madaukakin sarki yace kai ka ce babu soyayya tsakaninku, wato domin ya zamanto wannan ya zaburar da su cewa ni ne fa mumini fa wanda ƴan uwantaka ta imani da soyayya ta imani tafi soyayyar jini da tsoka, wannan sai ya sanya su tuba. To shi yasa sai Allah ya biyar da wannan da falyuqatil fi sabilillah. Mun karanta ta
falyuqatil fi sabilillah alladhina yasuna alhayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yawlid fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
Allah ta'ala yace falyuqatil fi sabilillah, to saboda haka falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah, wadanda suka sayar da rayuwar duniya, suka sayi lahira da rayuwar duniya, suka mika rayuwar duniya, suka karbi rayuwar lahira, to su wadannan falyuqatil fi sabilillah, su yaki a tafarkin Allah, su yaki domin neman taimako, domin wato taimakon addinin Allah, domin kare addinin Allah. Ma'ana ba zai yiwu waɗansu su yaƙi a domin ɗaukaka addinin Allah ba, sai wanda suka shiga cikin wannan cinikin da Allah, sai wanda suka sayar da rayuwar duniya ya zamanto sun karɓi lahira domin yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Jihadi shi ne ainihin wato ƙoƙolin sadaukar da kai da mutum zai yi ya zamanto kan cewa ransa wanda yake shi ne mafi ƙimar abin da ya mallaka ya zamanto ya sallama shi domin cimma manufar da yake da ya yi imani da ita. Wannan sai wanda yake ya yi imani cewa hakika rayuwar lahirar tafi rayuwar duniyar, kuma a shirye yake ya sallama rayuwar duniyar domin ya samu rayuwar lahirar, waɗannan su ne wanda za su yi jihadi a tafarkin Allah. To shi yasa sai ya zamanto cewar Allah yana wato yayin da waɗanda suke nokewa wannan sai ya zama akai kuma musu wa'azi da kan cewa su zargi kawukansu akan irin wannan nuna rashin soyayya da suka yi ga muminai, da irin wannan nokewa da suke yi da san kansu, da har ya sanya su kan cewar suna wato ba sa nuna ƴan uwantaka ga ƴan uwansu muminai, suna tare da su ne kawai lokacin dadi ba lokacin daci ba. Aka ce to su yi ma kansu su tuba ga kansu, su yi ma kansu fada, su san cewar ba za su samu alkhairin da ke wajen Allah ba, zamanto kan cewa sun taka wannan mataki na yin jihadi a tafarkin Allah sai idan sun sayar da rayuwar duniya domin rayuwar lahira. Wato babu waɗanda yake za su yi jihadi a tafarkin Allah sai waɗanda suka zamanto masu gaskiyar imani. Kun ga shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki shekaru masu yawa a Makka ana nuna wa mutane aljanna da wuta kamar suna ganinsu wato ido da ido ne, yayin da ya zamanto kan cewa sun sami yaƙini akan aljanna da wuta, sun sami yaƙini akan aljanna da wuta kamar suna ganinta, ya zamanto kan cewa kuma a shirye suke su bayar da komai komai ƙimarsa domin neman aljanna, to sai aka saka musu, sai aka farlanta musu yin jihadi, domin waɗanda suke da irin wannan tarbiya su ne wanda za su iya jihadi. Jihadi ba waɗanda za su yi jihadi domin taimakon addinin Allah sai wanda suka zaɓi rayuwar duniya, suka zaɓi rayuwar lahira akan rayuwar duniya. Wato yashruna ma'ana shara shine sayarwa, ai ba'u hayatar duniya bil akhira, kishiyar ishtara ya saya, shara ya sayar, wato sun sayar da rayuwar duniya suka karbi rayuwar lahira. Abinda suka bayar farashi shine rayuwar duniya, abinda suka karba abin sayan shine rayuwar lahira. Sannan sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah, duk wanda ya yaki domin taimakon addinin Allah, fa yuqtal aka kashe shi, aw yaghlib ko kuma yayi nasara ya samu rinjaye ya samu galaba fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zamu bashi lada lada mai girma inji Allah wannan ya nuna cewa wato shi jihadi ko tayaya ko menene natijarsa akwai lada mai girma ga wanda ya yi shi idan ya zamanto kan cewar aka kashe mutum a wajen jihadi mutuwar shahada yi idan ya zamanto kan cewa yayi nasara to zai dawo da ganima da kuma lada mai girma ladan mujahido shine yazo a hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce ma wanda yayi jihadi a tafarkin Allah ya fita domin taimakon addinin Allah yana mai imani da Allah yana mai gaskata manzannin Allah kan cewar Allah madaukakin sarki zai dawo da shi cewa idan ya mutu Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna zai shigar da shi aljanna shahid yana shiga aljanna da dugar jini na farko na jikinsa baya zaman kabari baya rayuwar barza ash-shahid cikin aljanna yake shiga ala tul aljanna yake tafiya Allah madaukakin sarki zai sanya ransa a cikin waɗansu tsuntsaye koraye suna yawo a waɗansu wata irin wato ragayar wata irin fitila wadda take kamar a ragaya wadda aka rataye ta a jikin al'arshi suna yawo a cikin bishiyoyin aljanna suna tashi daga wannan bishiyar suna tashi daga wannan bishiyar har sai lokacin hisabi kuma Allah ya bayyana su ala ru'usul ashhad kan cewa wannan sune shuhada sannan a shigar da su aljanna bi ghairi hisabin wala azab shuhada uke nan to Allah ta'ala ya ce wanda ya je yayi jihadi zai shigar da shi aljanna ko ya lamunce masa cewa zai shigar da shi aljanna ko kuma ya dawo da shi gida in ya dawo da shi gida din nan da lada mai yawa da kuma ganima wannan ganimar arziki ne da Allah madaukakin sarki ya bashi da shi ne Allah madaukakin sarki ya shimfida arziki ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wadata saboda idan aka yaki in aka yaki kasar da aka samu wanda aka je aka cita da yaki za a raba ta ga mujahidin dukiyar da aka samu za a raba ta ga mujahidin bayan an dauki al-khumus kashi ɗaya cikin biyar wanda yake za a sanya shi ga Allah da manzansa da kuma zawil qurba dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fakirai da miskinai da wanda suke guzurin su yanke a hanya sauran dukiyar ku sai a raba ta ga mujahidin wannan arziki ne na halal dama hanyoyin arziki ɗaya daga cikin hanyoyin arziki shine ta hanyar jihadi duk da yake ba ana yi ba a yin jihadi domin neman ganima ana yi ne saboda Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi Allah ya sanya arziki na karkashin inuwar mashi na wato ta jihadi abinda na samu ta jihadi wannan arziki ne na halal da Allah ya halanta mu domin da sauran al'ummomi ba a halanta musu ganima ba saboda haka alkhairai guda biyu ga alkhairi na duniya na ganima sannan kuma ga alkhairi na lahira shine ladan jihadi wanda ladan jihadi baka sanin kimar sa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga yamin wani aiki wanda zai yi wanda zan yi wanda zai yi daidai da jihadi da ladan masu jihadi yace la tutiquhu ba zaka iya ba yace ni dai ka ga yamin ya rasulullah yace to zaka iya cewa yayin da masu jihadi suka fita jihadi ka tashi kana sallah baka sallama baka yankewa kuma kana azumi baka shan ruwa har sai sun dawo yace a ba zai iya ba yace to in zaka iya wannan wannan shi zai daidai da ladan masu jihadi sallah wanda ba yankewa da azumi wanda ba shan ruwa tun daga lokacin da suka fita har su dawo to idan su wannan ladan da zaka samu bai kai nasu ladan ba bai kai nasu ladan na masu jihadi fi sabilillah ba saboda haka jihadi a tafarkin Allah lada ne mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya ce kuma shi jihadi natijarsa ko ina ta fadi kyakkyawa ce shi yasa ne Allah ta'ala ya ce ma mu'minai ku ce ma munafukai kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shin kuna sauraro a gare mu ne face ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu in ma shahada wa in ma nasara da ganima sune kyawawan abubuwan guda biyu to nan shine ma Allah ta'ala yake cewa wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal wanda ya yaki a tafarkin Allah aka kashe shi aw yaghlib ko ya samu rinjaye fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zamu bashi lada lada mai girma jihadi lada jihadi shine dirwatu sanamil islam shine kokolin addinin musulunci shine iyakacin abin da zaka kai mataki na ƙarshe a cikin matakan ɗaukaka a cikin addinin musulunci. Ya zamanto ka fita ka sadaukar da ranka da dukiyarka domin jihadi a tafar domin ɗaukaka addinin Allah. Wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaka da yin jihadi, to haƙiƙa ya masa muwafaka da taka wannan mataki babba. To amma jihadi yana da sharuɗai. Ba wai kawai kaje ka dauki mataki ba, ba wai kawai ka dauki makami bane kaje kai ta kashe mutane kace kana jihadi a tafarkin Allah. Jihadi yana da sharuɗai, ibada ce. Kamar yanda sallah take da sharuɗai, akwai shuru'a, akwai shurutul wujub, akwai shurutus sihha. Haka zalika jihadi yake. Kowace ibada tana da shurut, tana da asbab, tana da mawani. Akwai sharuɗan wajibcin jihadi, akwai sharuɗan ingancin sa. Wanda idan wani sharadi daga cikin sharuɗan nan ya saba, ba zai zamanto jihadi a tafarkin Allah ba. Yasa Sheikh Uthman dan Fodio, Allah ya ji kansa, Allah ya hasar kabarin sa, yake cewa mutane da dama sun yi gaggawar kan cewar wai su ma za su yi jihadi domin su samu wannan martaba ta yin jihadi a tafarkin Allah. Amma suka yi gaggawa ba tare da cika sharadin ba, sai ya zamanto sun kai kansu zuwa ga halaka. Barnar da suka yi tafi gyarar da suka kawo, yace mu ku Allah madaukakin sarki yayi mana muwafaka da yin da'awa ya zuwa ga Allah, ya zuwa ga addini, da rayar da sunna, da kashe bid'a, da yin hijira, da kafa daular musulunci, da samar da amirul mu'minin, da yin jihadi fi sabilillah. Wannan sune matakan da ake bi. Ai kira ya zuwa ga Allah, a rayar da sunna, a kashe bid'a. Sannan aka samu ƙarfi, in aka samu ƙarfi aka yi ta, in aka samu ƙarfin da za a kafa darul Islam, wanda zai zamanto kan cewar an sanya hukunci na Allah ne ga baki ɗaya a musuluntar da daula, to sannan kuma sai a samu a yi jihadi domin a yada addinin Allah, a bada kariya ga addinin Allah, a bada kariya ga masu bin addinin Allah. Haka ake bin mataki ɗin. Amma babu amirul mu'minin, babu mubaya'a ga amirul mu'minin, kawai mutane su ce dan sun tattara kansu, suna ganin kan cewa sun yi abin nan training, sun sami yan kalashinkof ɗinsu, shikenan sai su ce za su dukkan duniyar ma kule, sai su ɗauka in an ce musu chess ɗin za su samu nasara. To wannan ku abin da suke yi barna ce, domin ba su cika sharuɗan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ba. Kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin da za su zo gaba, wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ma musulmi matakin da suke da a kai kafin su kai matakin jihadi. Domin shi kansa jihadin sai ka akwai matakin da zai zamanto kan cewa ana yin sa, ba kawai daga zarar an fara kira ya zuwa ga Allah shikenan kuma sai jihadi duk a lokaci da a ce za a yi addinin bai ɗaya a lokaci ɗaya a ce an yi an gama ba. Komai yana zuwa mataki ne, kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin da za su zo nan gaba. Na'am.
Ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
Allah ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah, me ke gare ku ba za ku yi yaƙi domin taimakon addinin Allah ba, wal mustad'afina minar rijal, da kuma domin taimakon raunana daga cikin mazaje, wan nisa'i da mataye, wal wildani da yara, alladhina yaquluna rabbana, waɗanda suke cewa ya ubangijinmu, akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wanda ma'abuta cikinta azzalimai ne, waja'al lana min ladunka waliya, ka sanya majibinci mai tsirar da mu a gare mu, ka sanya mana majibinci wanda zai tsirar da mu daga wannan zalunci, waja'al lana min ladunka nasira, ka sanya mai taimako a gare mu. wannan ayar kwadaitarwa ce da zaburarwa da Allah yake ma muminai kan su jihadi idan muka tuna wannan surar a bisa sahihin magana ta sauka ne a bayan sulhun Hudaybiya a lokacin da ya zamanto kan cewar musulmi an yi sulhun Hudaybiya a karfin mutanen Makka yana nan domin suna domin daga cikin sharadin su shine dukkan musulmin da ya hijira ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a mayar da shi zuwa wajen su amma musulmi da ya gudu daga Madina ya tafi Makka yayin ridda to shi ba za a dawo da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda sahabbai suka ce a ta za a yi haka mu idan namu ya je wajen su ba za a dawo da shi ba amma idan nasu ya bar wajen mu ya tafi wajen su kuma shikenan su rike shi mu kwana mu ba za mu kwana mu idan ya taho daga wajen su a sake mai da shi wajen su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa manzon Allah ne Allah ba zai tozarta ni ba wato ku yadda ko kun gane hikimar ko ba ku gane ba to a cikin wannan hali ne fa ake ciki wanda musulmi wanda yake musulmi suna nan sun san cewar Makka tunda bata fadi ba har yanzu babban aboki babban daular da take wato babban daular da take yaki da addinin musulunci kuma take tsaye akan gaba da daular musulunci tana nan saboda haka dole ne su zamanto a cikin shiri dole ne su zamanto a cikin shiri yana daga cikin shiri su san abinda halin da kafiran Quraishi suke ciki waɗanda suke kawance da kafiran Quraishi su san a wani hali suke ciki su kuma musulmi su zamanto kullum cikin tanadi suke ba su zauna su ci su sha su yi kiba su kasa yin komai ba dole ne su zamanto cikin tanadi to sai kuma Allah madaukakin sarki yake zaburar da su akan jihadi din kan cewa kada su sake fa yace wa malakum meke gare ku la tuqatiluna fi sabilillah ba za ku yaki domin taimakon addinin Allah ba wal mustad'afin da kuma domin taimakon waɗanda aka raunanar da su aka mai da su raunana wato karfi da yaji aka mai da su raunana domin an kama su da karfin su aka sa su a cikin mari irin su al-Walid ibn al-Walid da Salamata ibn Hisham ibn al-Mughira da Ayyash ibn Abi Rabi'a da Abdullahi ibn Abbas da uwarsa Lubaba Ummul Fadl bint al-Harith al-Hilaliyya yar uwar Maimunatu bint al-Harith matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas yana cewa kuntu ana wa ummi min al-mustad'afin dani da uwata mun kasance daga cikin waɗanda suke raunana sun musulunta amma suna ƙarƙashin kafirai sun zamanto ribatattu a hannun kafirai ba za su iya sallah ba ba za su iya bautar Allah yanda ake bautar Allah a Madina ba kuma an hana su tafi Madina wajen ƴan uwansu musulmi an rike su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin kunutun sallah bayan sallah asuba ya ce Allahumma anjil Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamata ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'a wal mustad'afin min al-mu'minin yayi haka kwana 15 yana yi a ranar kwana 15 din sai ya daina sai sayyidina Umar ya ce ya rasulullah na ka daina wannan addu'a yace da Allah ya yi fatahi a gare su sai ga su an kawo su to Allah yake zaburar da mu'minai kan cewa ku yi yaki domin taimakon addinin Allah da kuma domin taimakon raunana daga cikin mu'minai da aka kama su aka mai da su ribatattu a hannun abokan gaba waɗannan raunana al-mustad'afin din nan minar rijal akwai maza wan nisa da mata sune kamar su Lubaba din kenan Ummul Fadl matan sayyidina Abbas wan wildan da yara kamar su Abdullahi dan Abbas alladhina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha Allah ka fitar da mu daga cikin wannan al-qarya wadda take ma'abuta cikin ta az-zalimaini al-qaryar da ake nufi Makka wato ka fitar da mu daga wannan gari na Makka wanda mutanen garin sun zamanto azzalimai zalincin su ta fuska biyu zalinci na farko shine babban zalinci shirka a garin Makka gari mai tsarki garin Ka'aba amma sun mai da shi garin shirka ta zalinci na biyu shine sun hana waɗanda suke suna azabtar da waɗanda suka yi imani saboda imanin su kawai innal ladina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu suna fitinar mu'minai maza da mu'minai mata sannan suka yi tuba wannan zalunci ne ka hana mutum ya bi addinin sa ka hana mutum ya bauta ma Allah ka takura ma mutum saboda kawai yana bautar Allah ka hana shi ya tsaya da alamomin addinin Allah bayan duniyar ta Allah ce kuma shi bawan Allah ne kai ma kuma bawan Allah ne wannan shine ainihin zalunci ka hana mutun yabi Allah waje Allah na milladunk a cikin addu'ar su baya suka ce Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya kuma suka sifanta cewa su ne waɗanda alhalinta azzalimai ne wato basu cancanci ka tausasa musu baya Allah wanda yana daga cikin abin da ya dace yayin da kake ma makiyan Allah addu'a ka fadaye su da sifar su ta kiyayya ga Allah Allahumma alayka bi a'da'id din kai addu'a kace Allah ka Allah ina hada ka da makiyan addini ka sifanta su da sifar su ta kiyayya ga Allah Allahumma innahum qad taghaw wa baghaw wa asrafu Allah sun yi dagawa sun yi wuce iyaka sun yi israfi ka fade su da wa'annan sifofin nasu duk wanda yana daga cikin babin tawassuli wajen Allah ya karba addu'arka akan su shi yasa suka ce al-zalimi ahluha waɗanda ma'abuta cikin ma'abuta wannan garin azzalimai ne waje Allah na min ladunka waliya kuma ka sanya wali majibincin lamari a gare mu shine wanda yake zai tausaya mana ya zamanto shine zai dauki qadiyar mu ya jibince ta ya zamanto qadiyar mu qadiyar sa ce ya zamanto ya kasa ba zai kwana ba zai bacci ba zai huta ba har sai ya ga mun tsira waje Allah na min ladunka nasira ka sanya mataimaki a gare mu wanda zai zo ya taimake mu ya ba mu nasara Allah sai ya karba addu'ar su dama al-mustad'afun Allah yana karban addu'ar su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama tunsaruna bi du'afaikum bi da'awatihim wa bi ikhlasihim ana taimakon ku nasara na zuwa a gare ku ne da raunana daga cikin ku da addu'ar su da ikhlasin su shi yasa idan za a tafi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu al-mustad'afin raunana da fuqara'u talakawa ya kaddamar da su su yi addu'a sai ya faɗi wannan hadisin kaga da suka yi wannan addu'ar Allah ya amsa addu'ar su wannan ayar tana nuna cewar lallai musulmi wajibi ne su kwato ƴancin waɗanda suke ribatattu a hannun kafirai su yi haka da ƙarfin wato da ƙarfin su na yaƙi ko kuma da dukiyar su fitar da dukiyar su domin su kwato musulmi da suke ribatattu a hannun kafirai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna ba ya lizimci dukkan hanya ta taimako ga waɗannan al-mustad'afina min al-mu'minin tunda daga ƙarshe bayan addu'ar da yake addu'ar tana daga cikin neman musu nasara da neman musu tsira sannan ƙarshe kuma da kansa ya tafi jihadi domin ɗaya daga cikin sabubban yaƙin fathu makka shine kwato mustad'afina min al-mu'minin akan haka aka tattara runduna aka tafi makka domin fathu makka kuma aka samu nasara aka bude makka aka samu nasara akan makka saboda haka akan musulmi da kafirai suka kama su wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ake yin jihadi daular musulunci tana ɗaya daga cikin dalilan da za ta yi ta yi jihadi idan ba amfani da dukiya shine a matakin farko kamar yadda Imam Malik yake ai amfani da dukiya wajen kwato al-asara wato ribatattu kamar yanzu yau shekara 9 kenan lokacin daga lokacin da aka yi fitinar yalwan shandam akwai musulmi daga cikin yalwan shandam da sauran ƙauyuka da ke kewaye da su wanda arna suka ɗauka suka je suka kai su garuruwansu musamman mata da ƙananan yara an yi musu zane irin na ƙabilun arna an mai da su bayin wannan ƙabilar ana kai su coci an mai da su kirista na ƙarfi da yaji kuma har yanzu a ƙasar nan suna nan Allah ya saka ma 'yan Supreme Council na shari'a da suka yi ƙoƙarin kan cewar ai amfani da kuɗi a rinka fanso waɗansu amma har yanzu akwai waɗansu suna nan fa a cikin ƙasar nan hukuma ma bata sani ba amma dai hukumar tarayya an sanar da su kuma sun ce suna nan suna ƙoƙari kansu ga yadda za a kawo maganin ƙarshen wannan al'amarin amma ya kamata duk waɗansu masu faɗa aji su sanya muryarsu ga muryar malamai da Supreme Council da su ne suka ɗauki wannan ƙadiyar har suka kai wajen hukumar tarayya akan lalle hukumar ƙasar nan ta yi wani abu indai ana so a zauna lafiya dan ba zai yiwu ba a cikin wannan ƙarnin da muke ciki musulmi da yawan mu a cikin wannan ƙasar ya zamanto waɗansu musulmi irin musulmi waɗanda yake masu kalmar shahada 'yan uwanmu a ce a mayar da su bayi, a kwace su da ƙarfi da yaji, a raba su da iyayensu da ƴaƴansu da matansu da mazajensu, a je a mayar da su bayi a ƙarƙashin waɗansu arna masu shan burkutu. Kuma ya zamanto cewa wai a ce akwai doka a ƙasar nan, a ce wai Umamul Mutan, United Nations, Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana bauta, amma gashi nan ana bautar, amma saboda kawai su musulmi ne ba abin da ake. Amma yau da wani Kirista ne da ka ji kurmatan da za a yi. Nan haka aka kashe musulmi a Jos, aka karkashe musulmi masu yawan gaske, ba wanda ya ce komai daga cikin ƙasashen arna. Amma ran da Fulani suka ɗauki fansa a kan abin da aka yi musu na kashe shanunsu da kashe mutanensu da ‘yan’uwansu da matansu, sai gashi ba wanda ba su yi magana ba. Hatta wannan ya sunanta wannan kafirar, wannan Hillary Clinton, ministar harkokin ƙasashen waje ta Amerika, ta yi magana cewa lallai gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye a kan karkashe Kirista da ake yi a Jos. Ina take lokacin da aka kashe musulmi? Ina take lokacin da aka mayar da musulmi suka zamanto bayi? Ko ba su da labari ne kan cewa wannan abin ana yin sa a Najeriya yau da a koyaushe, kuma har yanzu suna nan a cikin bautar, har yanzu akwai adadi suna nan a cikin bauta din? To fitar kwato su daga cikin kangin wannan bautar, wallahi farilla ne alal kifaya. Idan ban yi ba gabaki ɗaya, Allah zai kama mu ranar alkiyama. Ma dama akwai ɗayansu yana zaune a cikin wannan bautar, muna cikin musiba ba kaɗan ba. Wanda waɗannan abubuwan su ne za ka ga suna kawo mana musibu da bala'ai iri-iri, saboda mun tozarta haƙƙinmu. Idan waɗansu suka tashi suka yi, to sun ɗauke laifin ga sauran mutane. Saboda haka waɗanda suke yi, waɗanda suke, dole mu ƙarfafa su. Kuma lallai wakilan da suke wakiltar mazaɓa na musulmi a majalisu na tarayya, da majalisar dattijai, da majalisar wakilai, da kuma ministoci wanda ake da su daga ƙasashen musulmi, lallai su san wannan abin, kuma su tashi su ɗauki mataki akan wannan. Wannan abin ba wai tatsuniya ba ne, haƙƙa ne, akwai kuma dalilai akan wannan. Kuma matsawar ba a ɗauki mataki an yi maganin wannan abin ba, to muna cikin babban musiba da babban haɗari a cikin wannan ƙasa. Abin da muke nema na kwanciyar hankali da zaman lafiya ba za mu same shi ba, domin ba a samun zaman lafiya, ba a samun zaman lafiya da zalunci, don wannan shi ne ainihin zalunci. Yara ƙanana me suka yi da za a mayar da su bayi? A cikin wannan shekarun da ake cewa duniya ta ci gaba, an kafa hukuma NAPTIP ta hana cinikin mutane, cinikin yara da cinikin mata, amma gashi ana yi a cikin ƙasar tamu. Ina NAPTIP din suke? Ba abin da suke yi. Domin me? Domin abin ya shafi musulmi ne, ba shafin Kirista ne ba. Shi ko musulmi shi ne wanda yake bashi da galihu. To ba wani abu ne ya sa musulmi ba shi da galihu ba? Saboda mu mun ƙi bin umarnin Allah maɗaukakin sarki. Ga Allah yana ce mana wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Saboda me? Saboda mun ƙi mu ɗauki tanadin, mu ɗaura ɗamara kan yanda zai zamanto kan cewa duk wanda ya taka mu zai san kan cewa ya taka kaya ne. Wannan shine abin da yake wajibi kan lallai mu tashi ne. To amma ya sau da yawa waɗansu na jin, yanzu ne ma suke jin labarin wannan abin ya faru, waɗansu ma ba su san ma ana yin wannan ba. Saboda me? Saboda ba mu damu mu san abin da halin musulmi suke ciki ba. ‘Yan jaridunmu ba mu da ‘yan jaridu wanda za su tashi su yi mana rubutu a kan ƙabilar musulunci. Amma mutum ɗaya idan aka taɓa na waɗanda suke ba musulmi ba a ƙasar nan, za ka ga irin jaridun da za su rinƙa kwarmatu. Amma mu jaridin namu ma, bayan ba su da yawan waɗanda suke marubuta a kan ƙabilar musulunci wadda za su kare ta, da wuya ka samu, sai ɗaiɗai. Amma su ku za ka ji ko ta ko'ina za ka ga suna magana, ta ko'ina magana suke yi. Barayi waɗanda suka ci dukiyoyin al'umma, suka handa mai dukiyoyin al'umma, masu waɗannan masu bankuna nan da suka tayar duka, mutum ya sanya albashinsa, ana biya masa albashinsa, ya yi ciniki, ya sha wahala, ya sanya albashinsa. Waɗansu su ɗauki wannan dukiyar su je su sai manya-manyan gidaje da dukiyoyin mutane fa, ba dukiyar gwamnati ba, dukiyoyin da mutane suka sanya ajiya. Sannan an zo ana hukuntawa a tabbatar da adalci a kansu, a hukunta su. Wai amma ka ga jaridun kudu ka cikkam jaridun kudu suka sa abinda suka sa tsangoma da zagi akan gwamnatin babban banki dan kawai musulmi ne kuma yace zai yi abin da yake wajibcin addini ya dora akan sa amma mu sai kaga babu wanda ma zai tashi ma yayi magana domin kariya a gare shi ba wanda ma zai tashi domin ya kare akan cewa abin da yake yi daidai ne sai ma a ce abin da yake yana nema ka kaga daga cikin musulmin ne za ka ga waɗansu suna sukan kan cewa zai kawo rusawar arzikin kasar zai kawo rushewar arzikin kasa la jagororin addini wala kungiyoyin addini wala yan jarida in banda yan kalilan kwanaki ne ma naga waɗansu wani mutum daga Barnawa yayi wani rubutu yana mayar da martani akan waɗanda suke wada akan waɗannan arnan da suke ta suke ta kokarin kare waɗannan azzalumai din to addinin musulunci addini ne na adalci wanda aka cuta dole ne a kare shi dole ne a tashi Allah madaukakin sarki yana cewa mu yi jihadi dan kare addinin Allah kuma dan kare waɗanda suke an zalunce su an mai da su raunana wanda aka zalunta ko da ba musulmi bane musulmi wajibi ne su tashi su yaki a domin su almustad'afun wanda suke aka mai da su raunana a bayan kasa addinin musulunci ya zo ne ya kawar da zalunci akan wanda aka zalunta wa nuridu annamunna 'alal ladina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin Allah yace muna nufin mu taimaki mu yi baiwa wato mu yi falala ga waɗanda aka mai da su raunana a bayan kasa wa naj'aluhum a'imma mu sanya su zamanto su ne jagorori wa naj'aluhum alwarithin ko mu sanya su ne za su mallaki kasa wani ya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya nufe shi shar'an wa qadaran a zamanin annabi Musa to kuma a wannan za a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya nufi abin shar'an tunda gashi abin da wannan aya take gaya mana kan me yasa ba za ku tashi fi jihadi domin kare waɗanda suke raunana a bayan kasa ba saboda haka lalle ɗan uwa musulmi kowa ya tashi yayi bakin kokarin sa alal aqalla zamu iya addu'a zamu iya Allahumma anjil walid ibn al walid wa salamata ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a mu tuna da waɗannan ɗan uwa namu da suke yalwan shandam da kwatankwacin su wanda waɗansu ma bamu san su ba an mai da su raunana a bayan kasa saboda addinin su ana nema a mai da su arna karfi da yaji lalle wajibi ne mu tashi alal aqalla da addu'a to sannan Allah ta'ala yace alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah ku sani fa waɗanda suka yi imani su suna yaki ne domin taimakon addinin Allah walladhina kafaru su kuwa kafirai yuqatiluna fi sabilit tagut suna yaki ne domin taimakon da'at tagut wato su ne waɗanda suke gumaka da ƴan koran su daga cikin bokaye da sauran waɗanda ake bauta ma kuma waɗanda suke da'awar allanta ba Allah ba Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaqi waliyan shaytan ku yaqi abokan shaytan ku yaqi iyalan shaytan inna kaida shaytani kana da'ifa lallai kaidin shaytan shirin shaytan wallahi ya tabbata mai rauni ne aka akkada wannan jumlar da muakkidat guda biyu inna da take tabbatar da cewa lallai hakikatan babu ko shakka sannan aka kawo kana wanda take nuni akan al-mulazama kaidin shaydan ya lizunta ya tabbata mai rauni wato babu wata hanya da kaidin shaydan zai zamanto da karfi shaydan rauni gare shi kaidin shaydan rauni gare shi shi kansa shaydan din rauni gare shi ba shi da karfi to wannan shine kimmar wato zaburarwa akan yaki yayin da aka ce to me yasa ba za ku yaki fi sabilillah ba to ku sani fa ku da kuka yi imani kuna yaki ne fi sabilillah su ku kafirai fi sabilit tagut ne ma'ana wanda zai taimake su tsagutu ne ku kuma wanda zai taimake ku Allah ne shi ku tsagutu babban tsagutun wane ne shaydan to shi ku shaydan kaidin sa gabaki ɗaya rauni gare shi to kana yaki da wanda yake da duk cirin sa da duk tanadin sa shaydan ne a bayan sa tsoron me zaka ji bayan kai wanda yake bayan ka Allah ne wato wannan ya isa zaburarwa akan musulmi su tashi su jihadi domin yayin da za su yi jihadi suna taimakon addinin Allah ne saboda haka Allah ne majibincin su bainama su kuwa kafirai suna wanda yake majibincin su shine shaydan to shi kuma shaydan kaidinsa mai rauni ne ba zai taba samun karfi ba a cikin shirin sa ba zai taba samun nasara ba a cikin shirin sa shi yasa ne yayin da aka zo yakin Badr shaydan ya kasance yana ingiza mabiyansa daga cikin kafirai yana ingiza su yace la alaqar wa idh yaqulu shaytan wa inni jarun lakum, yayin da shaytan yake cewa shi wato yana tare da su, yayin da shaytan yake cewa yana tare da kafirai. Falamma tara aljama'ani, yayin da ya ga jama'un guda biyu, rundunonin guda biyu sun hadu, na kasa ala aqibai, sai ya koma akan digadigansa. Wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab, yace ni ba ni ba ku, ina ganin abinda ba ku gani, domin ya ga mala'ika Jibril da Mika'il malan sun sauko, suna jagorancin mala'iku, talafata alafin minal mala'ikati musawwimi, masu alamomi suna daure da kurran rawan rauna. Sai ya dauka cewa ya zabura ya tafi, yaje ya nitse a cikin baharul qulzum, shi kansa iblis din fa na ainihin na asalin ba wani shaydan bane daga ciki, shi kansa iblis din ya zo musu a surar Suraqah bin Malik, yana cewa la taqata lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum, yana cewa yana tare da su. Amma yayin da yaga sun sauko, sai yaje ya nitse, yaje ya fada cikin baharul al-baharul al-ahmar, wannan bahar maliya, red sea kenan, ya fada ciki ya gudu, yana cewa ya rabbi anjizni ma wa'adtani, Allah alƙawarin da kai mun, alƙawarin da kai mun, tunda cewa ya Allah ya masa alƙawari, qala anzirni ila yawmi yub'athun, ko Allah yace ka saurara mun har ran da za a tashe su, Allah yace innaka minal munzari, yace na kyale ka. To sai ya dauka da yage mala'ika Jibril da Mika'il sun sako da mala'iku, shine kansa din ajal nasa ya sauka, gama za a kama shi, sai a kashe shi, sai ya gudu, sai barranta da gare su. Lokacin da suke ainihin bukatar tasa, da ya ce ba ruwan abin nan, kada ku damu, ina tare da ku, ya iza su, ya ziga su, ya kumbura su, amma lokacin da suke bukatar sa, sai aka shafe shi aka rasa, ina Suraqah, ai babu Suraqah. To kaidin shedan kenan, haka yake, mai rauni ne, ba shi da karfi. To haka idan dai muka zamanto masu gaskiyar imani, to haka babu yadda za shedan da waliyansa ba za su yi mana komai ba. Akwai abinda dai Allah madaukakin sarki yake kawowa na jarabawa, kaga yawmun lana yawmun alaina, kamar yadda yake sunnar Allah ta'ala, wata ran a samu nasara, wata ran a samu abin nan koma baya, ba haka ba, amma karshe wal aqibatu lil muttaqin, aqiba ga mu'minai ne. Haka Hiraqul yace da ya tambayi Abu Sufyan, kun yi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace in mun yi yaki da shi, yace ya yakin ya kasance tare da ku, yace kana al-harbu bainana sijala, kamar jan guga ne, yau mun samu nasara, gobe shi ya samu nasara. Yace kadhalika al-mursalin kadhalika ar-rusul, haka nan manzanni suke, za su rinka yaki, wata ran samu nasara, wata ran a samu nasara akan su, wal aqibatu lahum, amma karshen aqiba ta su ce, sai za su zamanto sama, sai za su samu rinjaye. Saboda haka lallai wannan zabura ce da Allah madaukakin sarki yake ma mu'minai, kan mu zamanto a cikin shiri wajen jihadi. Babban shirin da zamu yi na jihadi shine abinda zai sanya mu kai ga marhalar da zamu so mu jihadi din a tafarkin Allah, shine mu karfafa kanmu da karfin ilimi, da shi wanda yake shine karfin da zai bamu imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi yana gina sahabbai a Makka, yana gina sahabbai akan imani na gaskiya ta hanyar ilimi, ingantaccen ilimi, sahihin ilimi, ilimi wanda yake daga mishkatun nubuwa, ilimin kitabu was sunna, ba tatsuniya ba, ba turkulla ba, ba bokanci ba, ba gargajiya ba, alkitabu was sunna, wanda shine zai gina imani, wanda shine zai gina shakhsiyar musulmi. Da haka ne Allah madaukakin sarki, da haka ne zamu zamanto muna gina kanmu tamkar bishiya karama, wanda za a rinka shayar da ita da ruwan imani, da ruwan tarbiya, har sai ta zamanto bishiya kakkarfa. To sannan kuma sai a dauki kan sakali, Allah madaukakin sarki ya kunci tsakanin mu'minai da kuma kafirai, gaskiya ta tabbata. Abun mataki-mataki ake bi. Saboda haka lalle ne yanzu mu zamanto a cikin shirin wato i'dadi, shirya kanmu ta hanyar ilimi sahihi, da aiki na gaskiya, da imani, da hada kanmu, da hada karfinmu waje daya, da hada kanmu karfinmu waje daya, domin mu samu mu da kanmu ingantaccen shugabanci. Ba a jihadi sai da ingantaccen shugabanci. Lokacin da Shehu Uthman ya zamanto kan cewa an so ma kawo musu hari, sojojin bawa sun so ma kawo musu hari, yace dole ne fa ku kare kanku, da ya rubuta masailul muhimma, yace dole ne ku kare kanku. To ku kuma musulmi, ba yadda za ku kare kanku sai ta jihadi, jihadi ku ba a yin sa sai da shugaba, daga ku zabi wanda daga cikin ku ya zama to shugaba inji shehu fa shine yake cewa a zabi wani ya zama shugaba sai shehu Abdullahi sai zabura yace ne maka mubayi'a ya amirul mu'minin kai ne shugaba sai aka bi aka zo aka bi layi duk ake masa mubayi'a da mutanen ya zama to kan cewa mubayi'ar in mutane sun zo wanda yake in mutane suka zo da abin yayi yawa sai ya zama to kan cewa ba zai yi an zo an yi mubayi'a hannu da hannu ba shine ake yin jinjina jinjinan nan da ake yi alama ce cewa ina kan wato shikashikan musulunci guda biyar din nan ni ma akan su nake in yayi haka shi ma sai ya karba wato ya karba akan cewa kai mu mubayi'a akan shikashikan musulunci guda biyar shine asalin jinjina shine kuma yanzu muka maida ta gargajiya asalin ta kenan to da aka samu wannan shugabancin shine lokacin da aka fara jihadi sai da ingantaccen shugabanci na addinin musulunci sannan za a samu jihadi kuma sai da jihadi ne za a dawo da addinin musulunci martabar sa Allah ya ba mu Allah ya sanya mu mu ga ranar da tutar jihadi na gaskiya za ta tashi a cikin wannan kasa ta mu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu bai yi jihadi ba bai zanta mu zuciyarsa niyyar yin jihadi ba to wannan yayi mutuwar jahiliya kada Allah ya sami mutuwar jahiliya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وآف مبتلانا وارحم موتانا واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين